أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. يوم نسكتاروا أتشكم وانا مصلاة ميتان البركة مسجد عبد الرحمن بن عوف wanda aka yi sani da markazin sunna a cikin wannan gari na Maradi, wannan unguwa ta Buzukan Zambadi, wato ka cikin wannan bagire na ƴar kasuwa tsohuwa a cikin wannan gari namu na Maradi mai albarka. Da wannan duk sautin ke kai ma maza da mata, muna ma junanmu ta a gaisuwa ta addinin Islama kamar yadda ya gabata, sannan kuma kamar yadda aka yi alkawari aka gayi tun sallar azhar da al'asr da kuma warhaka. Ina kyautu su zato. Malam Hamza ya gai, muna da babban bako a dan uwa a bangaren ilimi da addini, shine Sheikh Abdul Malik, ba Abdul Malik ba, Abdul Malik haka ne ko?
Na'am.
Abdul Malik Bukhari, wanda ya kawo mu ziyara tun daga babban birni na Yemen, wanda kuma da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala yana kewaye ne cikin ƙasar mu ta Nijar, yayi Tsawa, yayi Agadez, yayi Difa, yayi Zanzan, yanzu gashi ya gangaro Maradi da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala, kuma ko ina ya je daura yake. To da ya gabatar da wannan daura ne, sai a gani yana da kyau, tunda daura ɗaliban ilimi ne ke zuwa su fa'ilansu da wasu abubuwa. To su kuma wanda ba su samu ba, yana da kyau su ma ami a ba su wata tsaraba ta musamman. Duk lokacin da bakon malami ya zo, za ka fa'idantu da wasu abubuwan da watakila na farko ka ji sun ƙara jaddada maka abinda malamanka suka gai, ko kuma ka ji wasu ma sabin da irin wani usulubi na daban. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya taimaka mashi da gamantasa, ya datar da bakinsa da tunaninsa bisa kan abin da Allah ta'ala shi yake so kuma ya yarda da shi. Maudu'in da malam zai tattauna, duk ɗan kasuwa da ke nan garin, ko kuma wanda suke wannan unguwa da wanda suke cikin wannan ƴar kasuwa tsohuwa, wannan maudu'i ya shahi wata ka wasu nasihohi ne zuwa ga ƴan kasuwanmu bisa kan ni a kan karin magana na yaren Hausa. Nasiha ce da malam zai gabatarwa a bisa kan ga ƴan kasuwa, tabbas ba ga kowa ba ga ƴan kasuwa, amma a kan yare na karin magana na harshen Hausa, sannan kuma a ƙara nashi da addini. Ka gane da cewa Hausa ita ma da mu da ku dai gabaki ɗaya za mu saurari malam da izinin Allah subhanahu wa ta'ala, sai ya fara mamu wannan maudu'i da izinin Allah. Allah ta'ala ya mai zagora kamar yadda na gani, Allah ya samu amfana da mu da shi da abin da zai gani.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، أحييكم بالتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا جد تقولي يا قال لما نقول إنسان كده يقدر هكورمو أولنا مسلا جمع البركة عبد الرحمن بن عوف da aka fi sani da masallacin
barkatu
sunni a wajen da wake muka rubuta tsohuwar kasuwa,
eh,
ashe ƴar tsohuwar kasuwa ce ko
ƴar kasuwa?
Ƴar kasuwa,
eh,
ko da yake da muka biyo nace ai wannan ma ya kusan ma shi babbar kasuwa a birnin Maradi, sakamakon ziyara da muka kawo ta uwar saka ta musulunci a wannan garin mai albarka. Malamanmu suka ga damar, suka ga dacewar a ba mu damar mu ce wani abu ko mu tunatar da kawunan mu wani abu da ya shafi addinin mu na musulunci. A jiya ne a Sheikh Suwayo hafizahullahu ta'ala
amin
ya sanar min da cewa za mu gabatar da muhadara a nan jiya da dare, kuma masallacin na 'yan kasuwa ne. Sai malam ya bada shawarar a yi akan kasuwancin ko kuma 'yan kasuwan. Nace ai wannan kuma nan bai ce ba haka ya kamata. Domin su da yawa idan muka zo aji a wuri muna duba da yanayin da ake a ciki, domin li kulli makanin makar. Kowanne wuri akwai abin da ya kamata a ce ana magana a kai. Yana daga cikin hanya ta magabata shi ne duk wata hikima da za su yi wajen isar da saƙo, duk wani abu da suka san da saƙo yana isa idan suka gayi a cikin shi, to suna ƙoƙarin yin wannan hikima. Shi yasa za ka gani a lokacin magabata akwai wanda suke wa'azi a cikin waƙe. Waƙe ne za a yi amma kuma wa'azi ne ake a cikinsa. Irin su Imam Ali bin Abi Talib sun shahara da haka, irin su Abdullah bin Rawaha da sauransu. Don mi dan Larabawa sun shahara da waƙe, ta yadda in dai za su ji waƙe to za su iya saurara da kyau. Mu kuma a wajen Hausawa abinda muka shahara da shi shi ne karin magana, wanda duk maganar da mutum yake in dai har zai rika sanya karin magana to za ka gani mutane suna ba shi hankali, don hikima da kuma muhimmanci da mutane suka ba wannan karin magana ke. Allah subhanahu wa ta'ala dama ya ce ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana, kai kira zuwa ga hanyar ubangijinka tare da hikima da wa'azi mai kyau. To wannan yasa wani lokaci mukan yi salo na da'awa, salo na wa'azi ta hanyar karin magana. Za mu ɗauko wasu daga cikin karin magana wanda suke masu ma'ana na Hausa da kuma suke da alaƙa da nasihar da za mu yi, sai mu yi nasiha a kai, tare da in muka gai mukan ƙarawa da wasu ayoyi da hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, domin su ne asali ma karin magana muna kawo shi ne don saboda yana ƙara fassara ayoyin ne da hadisan na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. ƴan uwa masu girma, kasuwanci yana ɗaya daga cikin abin da ake ce ma al-mubahat, ma'ana abubuwan da Allah ya halitta. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama riba, Allah ya halitta kasuwanci ya haramta riba, ma'ana ya halitta kasuwanci wanda ya dace, ya halitta kasuwanci wanda bai dace. Kenan kasuwanci kai tsaye Allah ya halitta mu da shi. Bal hasali ma an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ayyul kasbi atyab, daga cikin neman kuɗi daga ciki wanne ne yayi tsarki? Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace amalu rajuli biyadihi wa kullu bay'in mabrur, nema wanda yayi shine neman da mutum yayi da hannunsa, da kuma dukkanin kasuwanci dai wanda aka yi kiyaye dokokin Allah a ciki. Kenan kun ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna kasuwanci shine daya daga cikin hanyoyi mafi tsarki na nema, wanda ɗan adam baya zama haka, dole sai yana da hanyar da yake samun abin shiga, hanyar da yake samun abinci da abin da ya kama da haka. To daga cikin hanyoyi mafifici na samun abinci shi ne kasuwanci. To sai dai idan kuka lura a wannan hadisin manzon Allah, kasuwancin bai ce kowane ibe, sai ya ce kullu bay'in mabrurin, kasuwancin da aka kiyaye dokokin Allah a ciki.
Allahu akbar.
Ashe wannan shi zai kamu ga ana bikin duniya ake na kiyama, ma'ana ana kasuwanci kuma tare da wannan sai a yi ƙoƙarin ne kiyaye dokokin Allah madaukakin sarki, tunda kasuwancin shi asalin shi ba ibada ba ne. To amma a cikin kasuwancin ka kiyaye dokokin Allah, ana bikin duniya ake na kiyama. Shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya yabo ga wasu mazaje a Alƙur'ani, ya ce rijalun لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. Allah ya yi yabo dangane da mutanen kirki, yace mutanen kirki su kuma taje ne, la tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillah, kasuwanci ko saye da sayarwa baya shagaltar da su game da ambaton Allah madaukakin sarki, ma'ana baya shagaltar da su game da bin Allah madaukakin sarki. Duk abin da suke, duk saye da sayarwar da suke yi
da lokacin bautar Allah yayi suna tsaye da wannan su je su zuwa bauta kenan wannan karin maganan ya kamata mu sanya shi a cikin kasuwancin ya kasance muna kasuwanci tare da bin dokokin Allah madaukakin sarki na gaba shine banza ba ta kai zo mu kasuwa banza ba ta kai zo mu kasuwa me ma'anar wannan idan ka ga zo mu ya je kasuwa to ba banza ba da dalili ko da wata manufa to abin da muke nihi da wannan shine idan ya kasance zo mu ma in zai je kasuwa da manufa to ina ga dan adam abin da nake so in isara cikin wannan karin magana shine duk wanda zai je kasuwa ko yake zama a cikin kasuwa ya kamata a ce yana da manufar da kasa yake zama a kasuwa ko ya kamata a ce yana da wata manufar da yake a kasuwa din gyara niyya a wajen kasuwanci yana ɗaya daga cikin abin da yake iya sa kasuwanci kasance mai ma'ana akwai wanda zaka ya je kasuwa in ka tambaye shi me yaje yi zai ce maka shi dai kawai ya je ne ko kuma akwai wanda yana kasuwanci yana da niyya a cikin kasuwanci amma niyyar ba mai kyau ba me manuwarka ta wannan kasuwancin da kake a dan in samu kuɗi in ɗebe maka yana haushi dan in rika ketare ni dan kada gidan mu arka a bar raina ne shi yasa nake neman kuɗi to wallahi duk wanda wannan ita ce niyyar sa a kasuwanci to yayi asara domin ba ai niyya mai kyau ba ka'ida malaman usul suke cewa al-mubahatu tanqalibu ibadatun binniyati salihat duk abin da asali in kai ba za a baka lada ba za a baka zunubi ba to in ka kyautata niyyarka to za a iya baka lada a cikin wannan abu ma'ana kasuwanci asalin shi in kai ba za a baka lada ba za a baka zunubi ba amma idan ka kyautata niyya ka kudurta ina wannan kasuwancin ne dan in samu abin da zan taimaka ma ƴan uwana ina wannan kasuwancin ne dan saboda in kame kaina daga roƙo don haramun ne ina wannan kasuwancin ne dan ta hanyar shi in iya taimaka ma addinin musulunci ina wannan kasuwancin ne dan ta hanyar sa in taimaka ma iyayena to kaga wannan an yi niyya mai ne an yi niyya mai kyau ƴan uwa masu girma na gaba shine mutuncin dan kasuwa shine jarinsa mutuncin dan kasuwa shine jarinsa ma'anar wannan dan kasuwa mutuncinsa shine jarinsa da ya rasa jari shikenan ba su kun gane da kyau ba kamar yadda mutuncin malami shine ne shine iliminsa da yayi watsi da ilimin shi kenan me babu mutunci kamar yadda mutuncin sarki shine ne sarautarsa daga sarautarsa da shi kenan babu me babu mutunci shi muke nihi da wannan karin magana shine kasuwancin da kake kai kokari ka rike shi in dai har ka bi shi da wannan niyyar da muka faɗi to ka kula da wannan kasuwancin ka kula da shi domin Allahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqina Allah yana so idan ɗayan ku zai yi wani aiki ya gane a cikin sa kowane irin aiki zaka yi na duniya Allah yana so in zaka yi kasuwanci to ka tsaya tsayin daka a cikin wannan kasuwanci kaga ka ci gaba a ciki in dan boko ne kai tsayin daka kaga ka kware a cikin me ka kware a cikin wannan boko karatun addini kake yi kai tsayin daka kaga ka me ka kware a cikin wannan kinan dai mutuncin dan kasuwa shine jarinsa da wannan jarin ya kare da ya talauce da ya tsiyace shi kinan mutuncin shi ya zube ga waɗanda dama su dan duniya suke biye da shi na gaba shine mai kirki yana samun ciniki mai cin amana kuma yana cin kasuwarsa mai kirki yana samun ciniki mai cin amana kuma yana cin kasuwarsa ma'anar wannan idan mutum ya kasance a cikin kasuwancin sa yana cin amana to kamar kasuwancin nasa ne yake ci domin duk wanda kace amanarsa a yau a gobe ba zai komo tabbas a wurinka ba wajen sayan abin nan duk wanda ka zalunta a yau a wajen saye to gobe ba zai komo ba to shine abin da suke nihi da mutunci da muke da suna cin mutunci cin mai cin amana yana cin kasuwa yana cin kasuwarsa ma'ana yana cin kasuwarsa dan saboda mutane ba za su komo a wajen sa ba wannan kenan me yake nuna muna mu lazumci gaskiya a wajen kasuwanci duk wanda ya lazumci gaskiya a wajen kasuwanci to wannan ya kare kansa daga wani hadisi mai tsoratarwa ga 'yan kasuwa wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo a kasuwa ana ta hada-hada sai ya daga murya yace ya ma'sharat tujja ya ku jama'ar yan kasuwa kowa sai ya shiru dan amina ya yi kira sallallahu alaihi wasallam sai yace innat tujjara yub'athuna yawm al-qiyamati fujjaran in kasuwa za a tayar da su ranar tashin al-qiyama daga cikin fajirai daga cikin mutanen banza ai da manzo Allah ya tsara kowa sai barka sunci ko
gaskiya
in kasuwa za a tada su ranar al-qiyama cikin mutanen banza hankali duk ya tashi sai manzo Allah yace illa takaji illa su da bayani ko ba kowa ba kenan an yi togaciya an yi istisna'i illa man ittaqa wa sadaqa sai dai wanda ya ji tsoron Allah a cikin kasuwancin nasa kuma ya yi gaskiya bai yi mi ba bai yi hadinci bai zalunci ba kenan dai uwa mace girma mai cin amana yana cin kasuwarsa ma'ana mai cin amana to kamar yana kashe ma kansa kasuwa ne na gaba ko miwayen mutum arhana kawo shi ko miwayen mutum arhana kawo shi ana gane da kyau ko me nake nufi da wannan karin magana shine mu kasance a cikin kasuwanci masu yin sauki masu sauƙaƙawa domin wannan zai jawo mi zai jawo mutane zuwa gare mu domin babu wanda baya son sauki babu wanda baya son arha to shi kuma daɗin yin arha shine in kai a cikin kasuwanci bayan mutanen da zai jawo maka kuma kai abin da Allah yake so ya tabbata a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa rahim Allah rajulan samhan idha ba'a wa samhan idha ishtara Allah ya rahama ga dukkanin mutunan da in yazo a wajen saidawa yana yin sauki haka in yazo a wajen saye baya kokarin kwaruwar wanda yake saye a wajen sa
Allah
kenan dai addu'a ce nan manzon Allah ya ga dukkanin wanda yake yin sauki a wajen kasuwancin sa yake sauƙaƙa wa mutane a wajen kasuwancin sa a hadisi kuma wani wata riwayar daban ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama wa inda suke yin rahama suke yin jin kai suke yin tausayi ga mutane to wanda yake a sama yana jin kansa yana jin tausayin su
tabbas
ku ji tausayi ku yi sauki ga wanda suke a ƙasa kuma Allah zai yi kuma Allah zai muku sauki kenan dai komai wayan mutum arhana kawo shi na gaba shine riba kadan mai albarka ta fi riba mai yawa da cuta riba kadan mai albarka ta fi riba mai yawa da cuta daga samu riba mai yawa amma ta hanyar cuta to kuma ka samu riba kadan ta hanyar da ta dace domin ita Allah zai samu ta albarka me manhawa a cikin wannan shine wani karin magana da Laraba da malamin shi ke cewa almalu bi'tibari albaraka la bi'tibari alkasra almalu bi'tibari albaraka la bi'tibari alkasra ita dukiya ba yawanta bane ita albarka tace ita me ke kusa dukiya tayi albarka shine alimin ta hanyar halal mutane nawa ne za su nemi dukiya su samu amma kuma dukiyar bata amfane su ba dukiyar bata sa suka samu kwanciyar hankali ba dukiyar bata sa suka samu natsuwa a cikin iyalin su ba dukiyar bata sa suka samu lahiya ba nawa ne daga cikin su dan me yasa dan saboda dukiyar ba ta da albarka kuma babbar albarka da Allah yake ɗebe ma dukiya shine ya hana ka neman lahira da ita dan wai kaga mutum na samun dukiya ta hanyar haram kuma ka ganshi a cikin kyalekyale ba shi ke nuna yana cikin albarka ba shi ke nuna cikin ni'ima ba domin baka san abin da ke a cikin zuciya ba baka san bala'in da yake fama da shi a cikin zuciya ba bayan wannan ma kaga mutum na da dukiya amma baya taimaka ma addini to wannan ita ce mafi girman albarka da Allah ya yi ma dukiya sai da malamai suke cewa albarka mafi girma da Allah yake yi ma dukiya shine ya hana ka sanya dukiyar a cikin abin da zai amfani ka yana a lahira ita ce babbar albarkar da Allah yake da mai dukiya in ka lura ko mafi yawancin masu neman kuɗi ta hanyar haram za ka ga haka suke. Mafi yawan masu neman kuɗi ta hanyar haram ba sa taimaka ma addini. Allah ne ya hana musu. Dan me nan saboda wannan shine albarkar kuɗin, a sanya su ta hanyar me? Hanyar da ta dace. Idan kuka ƙaruna da Allah ya bashi kuɗi, ya sa kuɗin nan ta hanyar halal? Dan me yasa? Dan Allah ya ɗibi madukin albarka. Ana gane da ke ko? Wannan shine kenan. Na gaba kuma shine yawan mutane shine kasuwa ba yawan rumfa ba. Yawan mutane shine kasuwa ba yawan rumfa ba. Ma'anar wannan karin maganar shine ka rika kokarin kyautata ma mutane wanda zai sa su rika zakkuwa wurinka. Ya hida a ce ka bude shaguna masu yawa a wurare da yawa amma ba mutane. Domin ka bude shagon waye zai sayi kayan? Mutanen. To in ka kore su fa, kenan sai dai kayan su lalace. Kenan yawan mutane me yake da suna shine kasuwa ba yawan rumfa ba. Idan ka lura kuma ko wannan lokacin zaka ga wanda yake da mu'amala da mutane da yawa yayi kasuwa fiye da wanda bai da mu'amala da mutane da yawa. Domin akwai waɗanda ma zan kenan nake muku, akwai waɗanda su ba su da ma shago amma kuma talla suke yi. Dan me dan mutanen da ke gare su. Ina da wani daga cikin ɗalibai a canya mai. Hamshakin ɗan kasuwa ne amma ba ka gane shi a shago, kuma kullum a makaranta yake. Tare da shi ake kowane irin karatu. Yana gaya mini, nace mishi menene sirrin kai kasuwancin naka? Yace ni malam, mafi yawancin mutanen da muke mu'amala da su, yace ni ke tahiya in isko su a wurinsu. Domin manyan mutane ne. Ya yana da sanayya da manyan mutane sosai. Da sun buƙaci kaza su kirawo shi ne, shi kuma sai ya kai musu. Tare da cewa bai da wani shago ƙayyadadde. Amma kuma lahiya da shi. Don saboda me? Sanayyar da yake da mutane. Kenan sanayya da mutane alkhairi ne. ‘Yan uwa masu girma, hasada ba ta hana samu, kuma hasada ba ta hana bawa rabo. Yana daga cikin abubuwan da hasada take yawa kasuwanci. Kasuwanci hasada tana yawa sosai a ciki. To kai da ake ma hasada, ka san da hasada ba ta hana samu, hasada ba ta hana bawa rabo. Sannan kuma kai da kake yin hasada, ka san da hasadar ka ba abinda za ta ƙara ma wanda kake ma hasadar in ba alkhairi ba. Allahu subhanahu wa ta'ala ya jankunan mu akan hasada. Yake cewa am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadli. Wannan shi ake cewa al-istifhamu inkari. Ko suna wa mutane hasada ne ga abinda Allah ya ba su na falala. Kin Allah na inkarin kai ma mutane hasadar abinda Allah ya ba su na falala ne. A wata ayar kuma yake cewa wala tatamannu ma faddala Allahu bihi ba'dakum ala ba'd. Kada ku rika gure, kada ku rika hasadar wata falala da Allah ya ma wani. Kenan dai mu san da cewa hasada ba ta hana samu. In ana maka hasada, kai banza da masu hasadar nan. Kuma asali ma hasada ga mai rabo saki ce, kuma suka ce inda ake kinka nan kake arziki. Inda ake kinka nan kake arziki. Akwai wani abu na lura da shi, mafi yawancin masu kuɗin garuruwa in ka bibi tarihi su ba 'yan garin bane. Ana gane ke ko? Ya kun ji ko na aka kakace. A garinmu ma haka ne. Mafi yawancin 'yan kasuwar nan, 'yan kasuwar garinmu duk 'yan hamshaƙan masu kuɗi 'yan ƙauye ne, daga wasu garuruwa suka zo. Yanzu akwai marada ma sun fara zuwa suna tare wuri. Ana gane da ke ko? To ka gani, su kuma 'yan gari kullum cikin gigara suke. Ai ba ɗan gari ba ne. Ana gani da kyau ko? Har ma wasu gori ake musu. To a yi ta yi dai, hasada ga mai rabo taki ce. Na gaba, ba dan 'yan koyo ba da gwanaye sun ƙare. Ba dan 'yan koyo ba da gwanaye sun ƙare. Ma'anar wannan shi ne, dan kana harko-harko na kasuwanci, kana asara, kana faɗuwa, kada wannan ya sa ka ne, ka kaɗe gwiwa. Ana gani da kyau ko? Domin shi dama komai ce an koya, duk wanda ka ga ya shahara a cikin kasuwanci, to ba da shahara aka haye aka haye sa ba, da koyo ya fara. Kuma suke cewa a sayar a faɗi ƙarin wayo ne, a sayar a faɗi ƙarin wayo ne. Idan lokacin da kake horo-horon kasuwanci, kana ganin kana asara, wannan asarar da kake yi kamar ƙara maka wayo take yi, domin yanzu kayi asara. Tabbas in kai mai hankali ne zaka tsaya ka duba meye ne, me ya jayo asarar, ina a gobe zaka yi kokarin me
a gyara,
zaka yi kokarin gyarawa don kada a ƙara fada a cikin wannan asarar. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yuldagul mu'minu fi hujrin wahid, shi mumuni mai hankali, mumuni mai wayo, ba a sararsa a rami guda biyu. Ya aza kafa a wani rami aka balla masa, ma'ana wani abin ga ya sare sa, wata kunama ta ballara masa ta sare shi, ba zai ƙara mai da kawar shi a wannan wurin ba. Kenan dai a takaice, in kana sabo-sabo a kasuwanci, hasarar da kake gani da sauransu kada ya sa ka neke da suna ƙwarin gwiwar da kake da shi ya tahi. A'a, a sayar a faɗi ƙarin wayo ne, kuma ba don ƴan koyo ba, da gwanaye sun ƙare. Na gaba shi ne sana'a ko babu arziki tana hana kwaraka. Sana'a ko babu arziki tana hana kwaraka. Ana gane da ke ku? Abinda nake nufi da wannan shi ne, kada mutum ya zamna ba ya da sana'a. Duk yanda za a yi ka samu wata sana'a, ko da ko sana'a ba wani abin ihi ake samu, ba za ta hana ka kwaraka. Me ma'anar kwaraka? Za ta hana ka roƙo. In dai kana sana'a, to za ka riƙa ɗan sama, za ka riƙa ɗan samun abin ruha ma kanka asiri. Ko mutum ya zamna ba ya da sana'a, wannan yana daga cikin abin da manzo Allah ya sha kullum mu a kai. Dan saboda zai buɗe maka ƙofar roƙo. Shi kuma mutum da ya buɗe ma kansa ƙofar roƙo, to ya buɗe ma kansa ƙofa ta zub da mutuncinsa. Shi yasa ɗaya daga cikin sahabbai ya zo ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, dullani ala amali idza amintu bihi ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Da nuna min wani abu wanda in nayi Allah zai so ni, da abinda kuma in nayi mutane za su so ni. Sai manzo Allah ya ce masa, izhad fi ma inda an-nas yuhibbuka an-nas. Ka guji abinda ke ga hannun mutane, mutane za su so ka. Ba na shi mutum da ka fara roƙonsa to zai ne zai raina ka. To idan kana da 'yar sana'ar ka, za ta taimaka maka a wajen kamewa daga roƙo. Na gaba shi ne, mai haƙuri shi ke cin riba. Mai haƙuri shi ke cin riba. Duk wanda yake haƙuri to zai ci riba. Ba na kasuwanci sai da me?
Sai da haƙuri.
Idan ba haƙuri to ba za a ci riba ba. Idan ba haƙuri to za a yi ta ruwan ido. Ka fara wanga kuma ka koma wancan. Sai ka ga wanda ya fara irin wannan sana'ar da ka bari daga bayan ka ya zo ya yi kuma ya bi, ya ce gaba, don me? Idan ya yi haƙuri kai ba ka yi haƙuri ba. Na gaba kuma mai dogaro ga Allah baya taɓewa. Mai dogaro ga Allah baya taɓewa. Ma'anar wannan shi ne, a duk lokacin da ka fara kasuwanci, ya kasance farko wanda za ka dogara da shi shi ne wa?
Allah.
Shi ne Allah. Kada ka dogara da girman hannun jarinka. Ana gane da kyau ko? Kada ka dogara ai da kana da kiliyan. Kada ka dogara ai da in ka kama shago mene ne? Ka kama shago a babban hanya ce kenan, akwai tabbacin za a samu. A'a, ka fara tunawa da wa? Da Allah malaukakin sarki. Bayan haka kuma, idan za ka fara kasuwancin, kada ka raina ɗan abin da za ka farawa da shi. Ka fara da shi, ka dogara da Allah. وإذا عزمت فتوكل على الله. إذن كيني يوم والأبتوك دوغرك على الله. أقول أبار ونباوة الله دعاكي أزامني مقباتا ليك شيء أيك سشيني قادي أنا قادي ني أجد ورم بكلي وانا متونا سيساشي بلين قرين قرين دسوكي شو ما أيك سشيني وانا قادي وكما لا دعيالي أتكن قادي نيكي شيء. Lokaci guda mai gidan ya ce zai bar gari, idan kuma mai gida ya bar gari babu zancen gadi ko? In babu zancen gadi kuma ba zancen biya, in ba zancen biya kuma babu zancen abin da za a ciyar da iyali. To abin da ake ba ta dama ba wani abu mai tsihi ba ne, sai mai kuɗin ya huda dinari guda biyar ya ba shi ya ce ga wannan, a ɗan gwiwa ya kame a samu wani aiki sai ya sahi a kai. Yanzu ya karɓo wannan kuɗin dinari guda biyar sai suna tsumi ya kamata ya da wannan kuɗin. In ya ce ya ajiye ya riƙa guguntawa ya ci, ƙarewa za su. In sun ƙare kuma babu tabbacin wani aiki nan gaba. sai shawara kai wannan kudin ya sa su a hanyar kasuwanci. Yanzu a garin nasu akwai wani mai kudi wanda shi kuma a gare shi ne kananan ƴan kasuwa suke daukan kaya. Aikin sa shine ya je a kasar Sham ya soyo kaya da yawa. Kamin ya je kowane ɗan kasuwa zai bashi abin da yake so ya so mishi. To an zo kowa na bada abin da yake so a so mishi. Shi ma sai ya zo ya kawo dirhami guda biyar kinan a wajen wannan babban ɗan kasuwa ya ce ga kuɗi na dirhami guda biyar. Ina so in ka sai in ka je ka sai mini wani abu wanda zan yi kasuwanci da shi. Sai mai kuɗin ne ya tuntsire da ya ce dirhami guda biyar. Ai dirhami guda biyar ba su san wani abu wanda za ka yi kasuwanci da shi. Yace kai dai ka dai je ka so in dai ka sai dai ka so mini abin da ka ga ya dace dirhami guda biyar. Yace musu ni ko ban san abin nan so maka ba yace duk abin da ka so mini ni na dogara ga Allah duk abin da ka so mini zan yi kasuwanci da shi. Yace to ba matsala kai ko kace duk abin da na so maka. Yace to shikenan. Yanzu bayan ya tayi ya so ma kowa abin da ya bada a so mishi. Sai dirhami guda biyar kinan na wannan mutumin suka yi saura sai fara tunanin kai. Ni wanga mutumin wanga mace ya kin ni ban ma san gidan su shi dirhami guda biyar ba. Ana gane ne ko? Sai ya tuna ai ya ce mishi duk abin da ya so mishi. Yace azur da ya ce duk abin da ya so mishi shikenan. Kawai yana cikin tahiyya zai komawa sai ya ga wata kasuwar musta ana saidawa. Ana gane ne ko? Sai ya tsaya wannan musta yace kai wannan musta nawa take? Aka ce ba da dirhami guda biyar. Yace an yi daidai sayan wandan bihillahi. Wani karin magana ne wai sayan wandan bihillahi. Bihillahi ne zo sayan wando. Yace nawa? Aka ce mishi naira dubu. Yace an yi daidai ko naira dubu a cikin aljanna. Shi kuma yana kamata ya tsaya ko? To amma dan saboda sai shi ganin abin yayi sauki kawai sai mun naira dubu guda ba da shi. Dama ita ke cikin aljanna. Shine sai aka ce an yi daidai sayan wandan bihillahi.
Na'am.
Sai muka dirhami guda biyar
aka bashi musa.
Aka bashi musa. Era dariya ina amma shi yake ba musa to ga musa nan na so mishi mage ko yawa mage to mu a ta musa muke cewa
a nan ma haka saboda
akwai ko eh jazakumullahu khairan to mage akwai in Nigeria aka ce su ba san musa ba
ko kyanwa
kyanwa mage musuru mazuku
yawa
kuna so duk mu kara mu
na'am
wallahi shi ne kira yanzu sai ya ce mishi wannan magen ya tafi da ita yana a bisa kan hanya sai ya sabka a wani gari domin tahiyar ada a bisa kan raƙuma da yake ana kwanaki kafin a isa. Sai ya sabka a wani ƙauye. Mutanen wannan ƙauyen suna ganin shi da musta. Sai suka yi gudu suka zo wajensa. Suka ce dan Allah muna so ka saida muna wannan mustar. Sai ya ce a wannan mustar an bani sabtu ne na iso ta. Sai ya ce ku dan mi ma kuke so in saida muku wannan mustar. Sai suka ce ai kusa ne suka sha muna kai. Ɓeraye ne suka sha muna kai a gai ta 'yan Nigeria ko? Ɓeraye ne suka sha muna kai kun ba mu da musta ko guda a gari mi ke maganin ɓeraye musta ko? To shi ne suke so saida musu wannan musta. Sai ya ce to a nawa za ku saida ya ce bari in gani ma Allah ko za a sa mishi wata 'yan riba. Ana gane da kyau ko? Ya ce to nawa za ku sai wannan musta? Suka ce nawa za ka saida muna ita? Ana gane da kyau ko sai musu gatse yace ku bani nauyin zinari da wannan mustar suka ce to ba matsala zan baka aka auna mustar nauyin ta nauyin zinarin da suka bashi koma da ita yana komawa wannan mutunan ko gashi ya zo ga sauran mutane kowa ya zo mimika mishi wannan mutunan na zuwa wurin shi sai yace wani mu dan kewaya gini nan aka dan kewaya yace kai wai kudin da ka bani ina ka samu su daga sama ne aka turo maka su ko ina ne Allah ga yadda kike ko sai ya kwashi labari ya bace sai ce Allah yayi gaskiya wa man yatawakkal ala Allah wa huwa hasbuh duk wanda ya dogara ga Allah to Allah ya yi Allah ga yadda kike ko yace to ga kudin ka yace ga kamin injini yace ana kan ya kwashi labari ya bashi wanda mutane ya fadi sujada ina godiya ga Allah daga lokacin ya zan mai kudi a dare daya Allah kan yi bature. To a dare daya Allah kan yi mai kudi. Dama suka ce shi arziki kashi ne. Sako shi ake yi. to shi dai ya sako shi
ya dogara ga Allah.
Na gaba kenan, kasuwa tana son mai tashi da wuri. Kasuwa tana son mai tashi da wuri. Wannan karin maganan kuma yana daidai da hadisin manzo Allah
sallallahu alaihi wasallam.
A hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa
tabakkaru
inna Allah Allahumma barik li bukuri ummati. Manzo Allah ne addu'a yace ya Allah ka sanya albarka a cikin sabukan al'ummata. Idan manzo Allah ku yi addu'a ta karbu ko ba ta karbu ba,
ta karbu
ma'ana sabuku a wajen kasuwanci ne daga cikin abin da ke shayo alkhairi. Ana gane da kyau ko
ana kana da gankiri
to ka gani ko yalla dalilin tsayar jewa daga cikin kasuwa kenan. Sai ka ga mutum ya ta shan kwana da sahi, sai rana ta hutu wani ma rana ita za ta tada shi, sannan a shirya ina a hito kasuwa. Ina sabko alkhairi ne ba wajen neman kasuwa ba, hatta wajen neman ilimi karatu lokacin asuba manzo Allah yana da muhimmanci. Kina a bar wasa da sabko, sai inda ya kasance a garin da kake mutane haka suke ba su hitowa da sahir. Ana gane da kyau ko to ku ba su hitowa da sahir malamai suna ganin ka hito kin tunda dai har manzo Allah ya roki albarkan nan akwai ta ko da ba a samu ciniki a wannan lokacin ba. To dalilin wannan sabkan Allah zai sama kasuwanci ne, zai sama kasuwanci albarka. Na gaba shi ne ciniki baya son fushi. Ciniki baya son fushi. In ka kasance mai saurin fushi to ba za ka yi ba, ba za ka yi ciniki ba, domin wani zai maka tayi irin tayin da sai zuciya ka takaɗa ko to amma sai ka danne. Wal kazimina al-ghayza ko a haɗe fushin nan. Kuma suke cewa ba a sayar da kaya da baki mai zafi, ba a sayar da kaya da baki mai zafi. Me ma'anan baki mai zafi? Shine baki mai sakin mummunar magana. Ana gane da kyau ko za ka taya kuma ana samun irin wannan in kasuwa. Kuma suke cewa fuska ita ke sayar da kaya, fuska ita ke sayar da kaya. Domin idan ka zo a mutum, idan ka zo wurin mutum sayan kaya, kaga ya saka maka fuska, za ka ji me? Za ka ji daɗi. Isa suke cewa shimfiɗar fuska bayan shi fiye da zaben ma. Mutum ya shigo shagonka muka mishi kujera, sai kuma ka shiga lamurranka, shiga tattare da taron kaya, baka tarbe shi ba. Aikin banza. Amma da zai shigo baka ba shi kujera ba, amma ka tarbe shi da hannu biyu maraba kana saka mishi fuska, za ka ga ya me? Ya ji daɗi, ya fara rudubawa. Wallahi ni ina da wata al'ada. Ina da gaskiya abin da muke sa a kasuwa ake faruwa ta. In na je kasuwa, in dai har mutum ya yi nan nan da ni, wallahi sai in ji nauyin in rabu da shi ba sai wani abu ba. Sai ya ji mutum ya bani tausayi, musamman ƴan bojo, an san ƴan bojo ko? Masu kayan gwajo. In ka zo dibi sai a yi ta mutsa maka wanga, a ga wanga ya yi. Wallahi da ƙarshe sai in ji nauyin kaɗe kamata in taimaka sai wani abu ba. Haka Allah ya yi, kuma na san akwai masu irin wannan zuciya, masu laushin zuciya haka. Ana kan da ke ko? To wannan shi ne a taƙaice dai, fuska ita ke sayar da kaya, kuma ciniki baya son fushi. Na gaba, wanda ya iya magana ya iya sayar da kaya. Wanda ya iya magana ya iya sayar da kaya. Ma'ana daɗin magana yana da me?
Yana da amfani.
Yana da tasiri sosai a wajen me? A wajen saye da sayarwa. Na gaba kuma, kuɗi na zuwa suna tafiya, amma suna mai kyau yana dawwama. Kuɗi na zuwa suna tafiya, amma suna mai kyau yana dawwama. Ma'anar wannan shi ne kenan. Kana iya kai kuɗi ka siya shi, amma shaidar da aka maka ta mutunan kirki tana me? Tana tabbata. Ko da ko a ce ka siya ce, amma shaidar nan da aka saba ta cewa kai mutunan kirki ne, wannan yana tabbatuwa. Me ake nufi anan shi ne kenan? Kada dan wajen neman, kada neman kuɗi ya sa ka kasance mutunan banza. Kada neman kuɗi ya sa ka ɓata sunanka, domin kuɗin suna iya su kai, amma sunan in ya lalace ya me? Ya lalace. Ana gane da kyau ko? Na gaba kuma shi ne, rana dubu ta ɓarawo, rana ɗaya ta mai kaya. Rana dubu ta ɓarawo, rana ɗaya ta mai kaya. Me ma'anar wannan? Ma'anarsa shi ne, ka shekara kana don horon mutane, amma akwai randa Allah zai ne, zai mi zai tona asirinka zai kama ka. Allah yake cewa la tahsabanna Allaha ghafilan
amma
ya'malu as-salimun
innama
yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar. Kada kai tsammanin azzalumai masu ha'intar mutane Allah bai san abin da suke ba. A tsirkar ragon da yake musu inna Allaha la yumli liz-zalimi hatta idza akhadahu lam yuflit. Allah yana ma me yake suna azzalumi tsirkar ragon da yake, kun san tsirkar ragon da yake ragon da yake ta bashi har ma wanga ake mishi. Amma wannan ba zai hana ranar sallah ba a gwagwade shi ko a sheka shi lahira. Wannan shine kenan. Idan mu ji tsoron Allah ɗan kasuwa sai daga cikin masu hikima ke cewa la tazlamanna idza ma kunta muqtadiran la tazlamanna idza ma kunta muqtadiran ma la tazlamanna idza ma kunta muqtadiran fadhulmu akhiruhu ya'tika bin nadami namat uyunuka wal mazlum muntabihun yad'u alayka wa ayyin Allah lam tanami. Shi kada kai zalunci in ka samu dama domin shi zalunci da ƙarshe na dama yake jawo mutum. Kana can kana kwana ka zalunci ka danwariwa ne ka sai da mishi kai wanda ba su da kyau yana buɗa yana ta Allah ki ne ma ɗan kasuwan na albarka. Shine namat uyunuka wal mazlum muntabihun yad'u alayka wa ayyin Allah lam tanami. Na gaba kuma uwa masu girma mai arziki baya raina karamin ciniki kuma ba a kin karamar riba. Mai arziki baya raina karamin ciniki, duk wanda kaga ya shahara da kuɗi to in ka kula ya fara da menene da in kananan abubuwa wanda ba su takara sun karya ba wanda da ya raina wannan da bai kani ba matsayin da yake. Kuma har yanzu ni akwai 'yan kasuwan da na sani hamshakan masu kuɗi ne amma wallahi basu wasa da riba.
Kuma karancinta.
Ha?
Kuma karancinta.
Komi karancinta basu wasa da ita. Dan idan sun san da tsatsafa gulbi ka cika. Ko ba haka ba? Eh? Tsatsafa gulbi ka cika. Kenan dai mai arziki baya raina karamin ciniki kuma ba a kin karamar riba. Na gaba shine ruwa baya tsami banza. Ruwa baya tsami banza. Ma'anar wannan shine idan kaga kai hasara to ba mi ba ba banza ba da walakin goro amiya. Idan kaga kana tabka asara a cikin kasuwancin ka to ba mi ba ba mi ba ba banza ba domin ruwa baya tsami banza. Ka bincike kanka, yana daga cikin abubuwan da suke jayo hasara ga 'yan kasuwa shine rashin bin dokokin Allah a cikin kasuwanci. Dama Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ma asabaka min hasanatin famin Allah. Ajishi yau mai yace wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. In kaga asara na zuwa to kai ka jaru ba kanka. Ana gane da kyau ko? Kuma zunubi yana daga cikin abin da yake jayo meke da suna hasara. In kaga kana kasuwanci kana hasara to kai kokari ka gyara mu'amalarka da wa da Allah madaukakin sarki. Ka kula a cikin kasuwancin nan babu wani haƙƙi da kake ci, babu wani haƙƙi da kake ci, babu wani haƙƙi da kake ci. Shine wani mai hikima yake cewa yake jan kunne game da zunubi, yake cewa fa inna zunuba tuzilu ni'ma. Shi zunubi yana yayi ni'ma. Shi yake cewa a gaba فإن الظلوم تزيل النعم وخذها بطاعة رب العباد فرب العباد سريع اليقظة. يسي إذن كجا بلائنا ساموركا تو كبنجيكي ليهونكا كبنجيكي ليهونكا كبنجيكي علاكا كدا الله. يسي ذكر أسلم توبا زوا جاء الله من ربك إن سركي دمين شو توبا يزيل النقم ينا كودا ميكي دسونا بلائي دم كاد الله من ربك إن سركي كي مابو نجا بشيني واندا بيتان wanda baya tanadi ba zai ci riba ba kuma ciniki baya son sakaci. Wanda baya tanadi ba zai ci riba ba kuma ciniki baya son sakaci. Ciniki baya son sakaci ne ake nufi da wannan shine kula da duk abin da zai iya jawo maka hasara. domin musulunci ya nuna mana eh Allah ya baka dukiya amana ce ya baka to wannan dukiyar ya kamata ka kula da ita kada ta salwance a banza me kada ta salwance a banza kada ka sa ta a hanyar da bata dace ba Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wala tubdir tabdira innal mubdirina kanu min ikhwani shayatin kuma a wata ayar wa kulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin kidan idan Allah ya baka dukiya ya kai dan kasuwa kada kai tunanin a wata dama ce take ta almubazzaranci take ta abin da kake so a almubazzarancin da zakai Allah zai tambaye ka akan su hadisi manzo Allah yake cewa la tazuru qadama 'abdin yawmal qiyamati hatta yus'ala an arba'in daga ciki wa an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqa Allah zai tambaye ta dukiyarsa ina ya same ta kuma ina yini ina ce ina ya kashe ta wajen sai ma din shi motoci suna yawo suna kafe din mutane akan hanya ko wajen raba ma ƴan mata ko wajen raba ma makada ko wajen raba ma ƴan kokowa Allah zai tambaye ta akan wannan na gaba shine kayan kirki suke jayo mai tsaya kayan kirki suke jayo mai tsaya kuma a gaban suke cewa idan kaya sun yi kyau baki kadan ya isa idan kaya sun yi kyau baki kadan ya isa ma'anar wannan shine idan ka sa kaya masu kyau idan a wajen kasuwanci kana da kaya masu kyau to baka da buƙatar sai ka bakan ka wahala a wajen tsada ne a wajen yaba kayan ɗan magana suka ce abin kirki shike yaba kansa me ma'anar abin kirki shike yaba kansa kai ba sai ka gani ba da mutum ya kalla ana gane da kyau ya san na kwarai ana gane da kyau ko wannan shine kenan kenan wannan me yake nuna muna duk kasuwancin da zaka yi kai kokarin abinda zaka sayar ya kasance mai menene mai kyau ne kada ka rika sayar da abinda yake lalatacce ko abinda baya da daraja ko abinda mutum zai sayi daga baya da na sani me yasa ya sayi shi na gaba shine mai neman riba dole ya jure wahala mai neman riba dole ya jure wahala kuma a wani karin magana suke cewa ciniki kamar noma ne sai an jira girbi ciniki kamar noma ne sai an jira girbi haka kuma suna cewa riba tana tare da haƙuri riba tana tare da haƙuri me ake nufi dai a cikin wannan karin maganan gaba ɗayan shi kasuwanci sai an yi me sai an yi haƙuri ayoyi da yawa barjak Allah malaukakin sarki yana jan kunnuwan mu akan me kan haƙuri ya ayyuhal ladina amanu sabiru wasabiru wasabirina wasabirati inna allaha ma'as sabirina haƙuri ta kowace fanni na ibada da na duniya domin haƙuri kala uku ne na ukun yana da alaƙa da kasuwanci ko mu ce ma dukkan suna da alaƙa da kasuwanci as-sabru ala ta'ati llahi haƙuri akan biyayya ga Allah ana ciniki kana jin ana kiran sallah sai ka miƙe sai ka tsaya da cinikin nan in ba kai haƙuri ba kar ci gaba za ka yi ko zaka sai da kai haƙuri ka danne zuciya ka liƙe ka je kai ibada ka kai haƙuri was-sabru an maharimillah haƙuri akan sabon Allah akwai wata riba da ƙarya ce zaka dan yi ka same ta amma kuma sai ka kini sai ka kini ana gane da kyau ko kaga nan ma haƙuri kai was-sabru ala aqdarillah haƙuri akan jarabtawar Allah wata ran zaka ga asara wata ran za a tabka asara amma sai kai me sai kai haƙuri ana gane da kyau ko wannan shine kenan na gaba shine mai wanda ya kula da ciniki ciniki zai kula da shi ma'ana wanda ya kula da kasuwanci to kasuwanci zai kula da shi an gane ai ma'ana wannan ko ana in ka kula da kasuwancin ka to kasuwancin ka zai yi zai habaka na gaba mai saye sarki ne mai saye sarki ne ko a ce customer ko customer sarki ne a Nigeria kuma idan baka girmama customer ba zai girmama wani idan baka girmama customer ba zai yi zai girmama wani me ba anan zai girmama wani zai sai wajen wani
wanda zai girma
ya sayi wanda zai girma shi domin in ka zo ka sayi wani abu wajen mutum ya girma kai ma zaka bi zaka girma shi ma'ana dai wannan yana da kyau ka girma wanda ya zo sayi a wurinka koda ko a ce yayi sayi wanda yake bai dace ba shi girma mutum kowanne iri a shari'a matlabun ne balle ma duk wanda zai zo sayi a wurinka dai cikin biyu ne in ma ya kasance ya girme maka ko kuma kame ta girme masa to dukkanin su kuma a shari'a ana girmama su manzo Allah yake laita minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana in karamin yaro ne Allah yake gaji tausayin shi idan kaka wulakanta shi daga cikin tausayi ko dishin wulakanta mutum in kun babba ne ko baya daga cikin wanda baya girmama babba ana ga idan ko baka girmama shi ba dan bai sayi ba ko dan ya maka tayin wulakanci ka girma shi dan me dan shekarun shi kaga wannan kasuwa latti zulhurhur shi zai taya mishi kaya ka ji ya mishi bakan magana ana ga inda ke ku to wannan shine kenan dai mai saye sarki ne kuma idan baka girma ma kusuma ba zai girma wani na gaba dan kasuwa mai adalci yana samun aminci ma'ana dan kasuwa mai adalci to yana samun yardan mutane ma'ana mutane za su rika mi za su yarda da shi idan ku mutane suka yarda da kai shi zai sa in wani bai san ka ba su gaisu ce ai je wajen wane ai yana da kaya masu kyau je wajen wane yana da sauki to kaga amincin da kama mutane ya same adalcin da ka rika yi a kasuwancin ya same mutane sun aminta da kai sun ba da yarda da kai na gaba shine ba a cin kasuwa da ruwa ba a cin kasuwa da ruwa ma'ana duk dan kasuwan da yake marewaci to ba zai haɓaka ba a fannoni daban-daban fanni na tsakiyar kasuwancin ma zaka ga mafi yawancin ƴan kasuwa wanda suka shahara idan ka bincika sai kaga daga cikin halayen su shine suna ba mutane kyauta mutum zai zo ya sayi wani abu da ƙarshe sai a ni sai a ni shi gaza a ƙara mishi da wani abu irin masu nama ne irin wannan su sai ma an ɗanɗana maka ko sai an samu ka kaji sannan ka sayi to da yayi ruwa da mutum zai gaba komai bane kenan da in tai wajen shi da in tai wajen wani duk ɗaya ne amma in ya san kai in ya sayi a wajen ka zaka ƙara mishi da wani abu to ba zai je wajen wanda ba mi bai bai ne bai ƙara mishi ana gane da ke ko idan ɗanka a yake nan ba a cin kasuwa da ruwa ma'ana ba a cin nasara a kasuwanci da ruwa kuma duk dan kasuwan da yake kyauta zaka ga arzikin shi yana karuwa ana gane da kyau domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma naqasat sadaqatun min mali bal tajidu sadaka kyauta ba ta rage dukiya sai dai mata ne sai dai mata ƙara a duk lokacin da na kawo wannan gaba ina suna tarihi imam muke suna Usman radiyallahu anhu Usman yana ɗaya daga cikin hamshakai ƴan kasuwa kuma sirrin cin nasararsa a kasuwanci shine taimako lokacin da Usman ya zo a Madina a Makka ɗan kasuwa ne kamin ya huto da Makka bai huto da komai ba amma ya zo a Madina ya ci gaba da kasuwanci da ɗan kaɗan fakin abu kuma Allah ya ƙara haɓaka da dukiyarsa a cikin sahabbai ba mai arziki a cikin sahabbai musamman Khulafa'ur Rashidun kenan duka zo Usman ya yi su dukiya in an cire Abdulrahman bin Auf to za a ce umuman ma duka ya yi su domin Abdulrahman bin Auf shi kuma top ne shi ma a labarin shi akwai zarafi ga 'yan kasuwa idan muka ɗauki Usman bin Affan da farko akwai wata shekara da aka yi yunwa a zamanin Abubakar ma'ana ba wai kuɗi babu ba abinci ne ƙaranci a gari aka yi yunwa Usman sai ya tura a turo masa da kayan abinci daga Sham raƙun ma kusan 200 aka dalo ma abinci zu da kuma na shigowa sai in kasuwa suka yi ca aka yi bu aka zo gidan Usman suka fara mishi daɗin baki. Ka saida muna waɗannan kayan, mu kuma za mu je mu saida ma al'umma da sauƙi. To sannan mai tafi ka ce mishi da sauƙi? Dan so sai in ya san za su saida da tsare ba zan yi ba, ba zai saida musu ba. Ka saida muna Usman, mu kuma za mu saida da sauƙi. Ana gane da kyau ko? Sai ya ce to a nawa za ku sayi? Sai suka ce duk buhu guda za mu baka ribar buhu, duk buhu goma za mu baka ribar buhu guda. Sai ya ce zaro ne, akwai wanda suka ƙara mini riba fiye da haka. Ana gane da kyau ko? Sai suka ce to duk buhu goma za mu ƙara maka, za mu baka ribar buhu biyu. Ya ce dai akwai wanda suka ƙara mini. Har sai da suka kai to duk buhu goma za mu baka ribar buhu biyar. Sai ce zaro ne, akwai wanda suka ƙara mini. Sai suka ce alafau, wannan maganar ba gaskiya ba ce. Don me yasa? Don mai kuɗi ya san mai kuɗi ko? Suka ce don mun san a Madina babu wanda zai iya baka wannan riba. Ai masu kuɗi kar sasan kar ne ko? Aka ce mai kuɗi shi ya san mai kuɗi. Kai talaka bargar zaman wai wane ya fi wani kuɗi? A'a, bar su in su ka ji sun faɗi wannan shi ne daidai. Ana gane da kyau ko? Wannan shi ne kenan. Ranar kura sai yayin da ko? Na'am. Suka ce a'a, mun san a Madina babu wanda ya ce baka wannan riba. Sai ya ce musu mun san waye ya ƙara mini fiye da abin da ku ƙara mini. Ya ce su ne talakawa. Mai gidansu cewa wa Allah maɗaukakin sarki ya ce duk buhu guda zai ba da ribar buhu goma. Me yake nufi da wannan? Alhasanatu bi ashri amsaliha. Man zallazi yuqridu Allah qardan hasana fayudha'ifahu lahu adha'afan katira. Yace wannan buhuhuwan gaba ɗaya a je a raba ma al'umma su.
Allahu akbar.
Raƙumi 40 kowanne an dalo mishi kaya. Arzikin Usman ya ƙare. Bar ma ka ruwa yayi. Wannan shine kenan. Na'am?
240.
Na'am. 200 da ma kusan 40. 240, 200 da wani abu. Na'am. Jazakumullahu khairan. Ɗan uwa masu girma kenan dai ba a cin kasuwa da ruwa. Ma'ana ba a zama da arziki da ruwa. Na gaba shine mai hankali baya zuba jari a wuri ɗaya. Mai hankali baya zuba jari a wuri ɗaya. ‘Yan magana suka ce zama wuri ɗaya tsotsayi ne in ji kihi. Ana gane da ke ko? Domin kihi baya zama wuri ɗaya, zan iya zama da wuri guda to abincin babba ne. Ni muke niki da wannan shi ne yana da kyau raba ƙafa a wajen kasuwanci. Sana'a goma. A wannan kun san shi ko? To wannan shi ne kenan. Amma wannan da sun farko ban kai da ba ku iya gida shi. Ana gane da ke ko? Shi ne kenan mai hankali. Baya zuba jari a wuri ɗaya, ke yana da kyau raba ƙafa. Amma idan jarin yana da yawa, in kuma jarin bai da yawa a bar shi wuri guda har in yi yawa sannan a bi
a ƙasa.
Sannan a ƙasa. Amma in na abu ne, misali wata jaka 100 ce gare ka, sai ka ce bari in sa jaka 20 can, zamta jaka 20 can. Ana kan da ke ko? To, da guntun-guntun duk za su mi, za su wale, za su wace. Amma in aka haɗa su wuri guda suka yi yawan sannan sai a mi, sai a rarraba. Irin wannan zaka ga wasu 'yan kasuwa ka ji an ce an musu gobara, amma kuma bai hana gobe, ka ga tsagon da ya yi gobarar an mi.
An tsara
shi. Tsada shi don mi, don akwai wasu a can dabara. Ana gane da kyau ko? Na gaban uwa masu girma, wanda ya san kasuwa ya san lokacin saya da sayarwa. Na ga yi wannan ne ba wai don asalin kasuwancin ba, sai don asalin yadda shari'a ta koyar da mu akwai lokacin da ba a mi. Ba a kasuwanci. Wani lokaci ne? Idan aka yi ne?
Kiran sallar Juma'a.
Idan aka yi kiran sallar Juma'a. Ya ayyuhal ladina amanu, idan nudiya lis salati min yawmil juma'ati fas'au ila zikrillah. Da an yi sallar, da an yi kiran sallar Juma'a na biyu, to haramun ma ne shi kasuwanci a wani lokaci. In mutum ya yi kasuwanci zunubi zai samu. Duk abin da ka saida za ka samu zunubi a kai. Don Allah ya hana. Wazarul bayar, kumar kasuwanci, annahyu littahrim, hani idan Allah ya yi shi yana nufin haramci a asali, illa bi qarinatin tusrifuhu min at-tahrim ila al-ibaha ko kuma ila al-nadbi ila al-karaha. bayan wannan kuma in dai har ka damu da addinin ka bai dace a ce ba ana tara sallah kuma ka san masallacin ne zaka yi sallah kuma ka tsaya kana mi kana ce ko sai a ayar mata farko rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un dhikrillahi wa iqamis salah kenan dai wanda ya san kasuwa ya san lokacin saye da sayarwa na gaba shine sana'a sa'a sana'a sa'a hakkarin maganar yake kuma suka ce sa'a tafi manyan kaya sa'a tafi manyan kaya ba sai kun gane da kyau ba me ake da sa'a tafi manyan kaya
sala'a kenan
eh ma'ana ya kasance kana da kaya ma yawa a cikin shago amma wancan ka danke gare shi amma kuma yana da sa'a to wa zai ji ba daga ciki wancan mai ni wancan mai sa'a dan zai tauri sai da kuma yami sai kuma baka sai da komai ba ai kuma sai an sai da sanan za a gutsuri ba ko to wannan shi shine ma'anar sa'a ta fi manyan kaya abinda nake nufi da wannan kare magana shine ka rika roƙon Allah ya baka ni ya baka sa'a cikin kasuwancin ka ina daga cikin abinda zai taimaka a kasuwanci ya ci gaba shine roƙon mai addu'a roƙon Allah maɗaukakin sarki wallahi daga yawa daga cikin ƴan kasuwa shahararri in ka lura ni na lura akwai ƴan kasuwan da na sani manya wanda ba su rabuwa da zikiri ba su rabuwa da zikiri daga ɗan kasuwa ne zaka zo ofis cikin shi yana magana yana astaghfirullah astaghfirullah da ka ji wannan ko ka san wannan yana daga cikin dalili na ne kan haɓakar arziki domin Allah yake fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara يرسل السماء عليكم
مدرارا
ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهار kenan dai sana'a sa'a kuma sa'a ta fi manyan kaya ita kuma sa'an nan wake ba da ita Allah yake ba da ita ɗan magana suke cewa Allah ka baiwa da wani ke baiwa da wani bai samu ba ma'ana Allah ke ba da sa'a da wani ke ba da sa'a to da wani bai samu ba ina a kasuwanci kasance mai roƙon Allah ka kasance mai roƙon Allah ya taimaka maka akwai wani karin magana wanda yake mai ban dariya suke cewa in kasuwa ta kika sai ka kasa barkono a ce ba yadda yayi yanzu kun gane da kyau ka kasa barkono mutane su rika in mutane su je kai barkonon ga bai da yaji ban ƙara shin barkono waje shi an san tanga ko akwai tankar da bai da yaji sai dai ake dai wani ya yi wani karfin yaji amma duk tanka duk barkono yana da ni yana da yaji to in kasuwa ta kika sai a ce kai wannan barkonon shi baya da yaji ba mu sai ma'ana da iyakar rishin me rishin sa haka kuma ababi na farauta suka ce in dawa ta kika kunkuru ma zai tsere maka an san kunkuru ko kunkuru dai mai tsayyar nan sanda sanda ga matsayiya hawaiya to ma'ana in Allah bai baka sa'a ba kunkuru ma zai tsere maka ba'ana dai mahuta mu kasance masu yawan me masu yawan addu'a kuma ita addu'a ibada ce ana gane da kyau ko addu'a ibada ce Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ud'u rabbakum tadarruan wa khufiya a wata aya innal ladina yastakbiruna an ibadati wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhila ina ibada addu'a ibada ce a hadisi addu'a huwa al-ibada wani mai hikima yake cewa la tas'alanna idha wani mai hikima yake cewa Allahu yaghdabu in tara tas'alahu wa bunayyu adamu hina yus'alu yaghdabu la tas'alan labunayyu adamu hajatan وَسَلِلِ الَّذِي أَبْوَابُهُ لَا تُغْلَقُ
shikenan
kusan me yake da suna naga an kusa tashi na kusa ƙare ne ban yi wake ba kuma na saba sai nayi Allah ga yanda ke ku
na'am
wanda shi ne kenan aka ce harbi ga dan jaki sabo ne ko na'am to wannan mai hikima yake cewa Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu وَبُنَيُّ آدَمُ حِينَ يُسْأَلُ يَغْضَبُ لَا تَسْأَلَنَّ بُنَيَّ آدَمَ حَاجَةً وَسَلِلَّذِي أَبْوَابُهُ لَا تُغْلَقُ yace Allah shi in baka roƙon shi ne yake yi shi da kai yake shi kuma dan adam ko in kana roƙon shi
Allah
yake hushi da kai Allah kishi mutane ne ana gane da kyau ko wannan shi ne kenan kika roki Allah wanda kohin shi ba ami
ba
alike kenan was'alullaha min fadlihi roki Allah falalata na gaban uwa masu girma dan kasuwa baya kin shawara ana gane da kyau dan kasuwa baya kin shawara ma'ana dai dan kasuwa yana da kyau ya kasance mai shawara musamman kuma shawara da waɗanda suke sun jima a cikin me a cikin irin wannan abu manzo Allah yana koya mana yin shawara Allah yake ma manzo Allah washawiruhum fil amri ku ji manzo Allah da kansa wanda wahayi yake zo masa da sama amma Allah yake rika shawara da me da sahabbai kuma yake wa amruhum shura bainahum mutanen kirki suna shawara akwai wani hadisi wanda bai inganta ba amma ma'anar tana da kyau la khaba man istakhara wa ma nadima man istashara idan ku hada da nabi shine yin istikhara yin istikhara da shawara istikhara ita ake gabatarwa sannan ai ne
insha Allah
ai shawara domin istikhara kane ni Allah ya zaba maka ne to a cikin shawara da mutane za su baka sai Allah ya zaba maka shawara sahihi ta hidacewa ana gane da kyau ko na gaba shine uwa masu girma idan ciniki yayi kyau meke da suna idan ciniki yayi kyau a godewa Allah idan ciniki yayi kyau a godewa Allah wannan shine karin maganar mu nabi mi ba karshe idan ciniki yayi kyau a gode ma Allah ma'ana a kasuwanci ya kasance mai me mai godiyar Allah Allah yake la in shakartum la azidannakum wala in kafartum in azabi lashadid godiyar Allah tana ƙara arziki kuma ita godiyar Allah ba wai sai in an samu alkhairi ba ko an yi asara ami a gode ma Allah duk lokacin da kai asara sai ka duba kaga akwai wanda ya asara hiye da me hiye da kaka in kai asara dukiya sai ka duba akwai wanda yanzu shi asara rai ma yayi da asarar dukiya da tare wani sahi kenan sai ka bi sai ka gode ma Allah da asarar ta ne ta takaita ana gane da kyau shi sa manzo Allah ce muzalla kita ajaban li amril mu'min inna amrahu kulluhu lahu khair mu'mini musulmin kirki al'amarin shi akwai birgewa shi al'amarin shi komai alkhairi ne in asabahu sarra shakara fa kana khairallah in alkhairi ya same ta abun farin ciki sai ya godiya sai kasance alkhairi a gare sa in kishiyar ya samu sai ya haƙuri ya ce alhamdulillahi ala kulli hali wani mai hikima yake cewa alhamdulillahi in a'ta wa in harama hamdan yaliqu bihi bad'an wa muhtatama kam ni'matin hamalat fi tayyiha niqama wa niqmatin hamalat fi tayyiha ni'ama narda bima hakama al-maula wa naqbaluhu فانما الخير فيما كان قد حكم معنى yake cewa musulmi ya kasance a kode shi mai godiya ga Allah in alkhairi ne ya gode in sharri ne ya gode domin kamin wannan sharri da ya same ka Allah ya maka ni'imomi masu yawa bayan wannan kuma sharri nawa ne zai zo maka amma da ƙarshe kuma ya koma ne
alkhairi
ya koma alkhairi akwai wani karin magana da ƴan magana suke cewa me yake da suna gaba ta kai ne gobarar titi an gane da kyau ko gaba ta kai ne gobarar titi akwai masu cewa gobarar titi a ba gobarar titi ba gobarar titi
sunan mace ne kenan
sunan mace ce wata mace ce da aka yi a Jos
yawwa
na yi karatun karin magana na halitta yi na rubuta akan karin magana hikimar magana a cikin karin magana wannan littafin ƴan tawadu sun sai muka zo da shi ƴan tawadu busu bari aka ƙara so da shi ba daga tawadu ya kare to akwai sabi dai za a buga wanda zai so cikin daga basin sun tuba hikimar magana a cikin karin magana to wannan karin maganar na gaba ta kai ni gobarar titi wata mata ce da take a Jos sai gidanta aka yi gobara da aka yi gobara komi na ta yi kone to dama irin in yaku bayon nan ne dama ɗakin ba wani abin kishiya da kwanciki ba, mutane sai ake ta kawo mata taimako, aka yi ta kawo mata taimako, kan gobe sai gida ya cika da taimako, ba ce a ne gaba ta kai ne. Ala ga yadda ke ko, domin yanzu abin da ta samu ya hini, ya yi wanda ya kodi a gobarar. To shi ne in mutum ya samu in sharri ya ce alkhairi ya bayar shi da shi a ce ni gaba ta kai ne, gobarar titi. Ala ga yadda ke ko, wannan shi ne kenan. To ma'ana dai wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum, mai yiwa ka kyamace wani abu amma ya kasance me alkhairi a gare ka. Yan uwa, karin magana na ƙarshe, a duniya aka samu kuma a duniya zai ƙare, a duniya aka samu kuma a duniya zai ƙare. Duk abin da ka samu a duniya za ka taika me? Za ka taika bar shi. Hasali ma abin da zai amfane ka shi ne abin da baka bari ba. Me ma'ana abin da baka bari ba? Shi ne abin da ka yi kyauta da shi, abin da ka taimaka ma al'umma da shi. Ana gane da ke ku? Shi yasa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma sahabbai, ayyukum malu warithihi ahabba ilayhi min mali, waye daga cikin ku dukiyar magajinsa yafi son ta yi da dukiyarsa ta kansa? Sai sahabbai suka ce, ai kowa daga cikin mu yafi son dukiyarsa. Ana gane da ke ku? Sai manzon Allah yake musu, to maluka ma anfaqta wa malu ghayrika ma tarakta, dukiyarka ta asali ita ce abin da ka ne, abin da ka bayar. Dukiyar magadan ku shi ne abin da ka bari. Kenan duk mai hankali zai kokarin me jiji ta abin da yake na, zai kokarin taimaka dukiyar da Allah ya bashi, dan ya san ita ce za ta me, za ta taimake shi. Ke sa wani mai hikima yake cewa, almalu indaka mahzulun liwarithihi, mal malu maluka illa yawma tunfiqahu. Dukiya a wurinka ajiya ce kake ma magada, ba za ta taɓa kasancewa saka ba sai ran da kai kyauta da ita. Muna fata Allah madaukakin sarki ya arzuta mu da arziki mai amfani, inda muka samu daidai Allah ya ba mu ladan kuskure, kuma Allah ya gafarta muna, Allah ya ƙara ma ɗan kasuwanmu arziki wanda yake mai amfani, sannan kuma ya kare su daga sharri da yake faɗawa a cikin kasuwanci, ya kuma sa dukiyarsu ta kasance abinda zai dalilin tsiratarsu a ranar tashi a kiyama, ba abinda zai dalilin halakarsu ba. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وبه نستعين، والسلام عليكم ورحمة الله.